sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Asabar 19 ga watan Yuni shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Haranje ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, Ibrahim Raisi dan ra'ayin rikau ya ci zaben shugaban kasar Iran har ma dan takara mai gugurmayar kawo canji Abdul Nasir Hammati ya rungumi kaddara. Cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta Jami'ar Johns Hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya, sannan kuma miliyan 3.8 suka mutu. Sannan wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta Apple Daily dake kasar Hong Kong sun gurfana a kotu a yau Asabar a zargin da ake musu na hadin baki da wasu na waje, kuma an hana su daily.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A bangaren rahotanni kuwa za a ji wani irin hali ake ciki a birnin Yauri tun bayan sace wasu dalibai da yan fashin daji suka yi.
To yanzu muna nan dai ga mun tsirmai dai iyaye hankali tashi, to muna nan dai muna jira mu ga abin da zai tabbata. Ko kwana nawa ne mu ji, saboda hankalin yan gida ba zai kwanta ba.
Dangantaka na tsara tsami tsakanin gwamnati da kungiyar kwadugo.
Kuma maganar kananan hukumomi zabi wannan watan sai a biya su kashi 80, wani wata a biya kashi 70.
Kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafi da su kenan. Bayan nan muna tafe da shirinmu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu makeri ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dan takarar shugaban kasar Iran mai gugurmayar kawo sauyi ya rungumi kaddara bayan kayan da ya sha a hannun dan ra'ayin rikau kuma kwararre a harkar shari'a Ibrahim Raisi. Ina fatan gwamnatinka karkashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo annashuwa da ci gaba a kasar mu, a cewar tsohon gwamnan babban bankin kasar Abdul Nasir Hammati a wata wasikar da ya rubuta ga wanda ya nasara, a cewar kafafen yada labarai. Iraniyawa sun kada ƙuri'a jiya Juma'a a zaben shugaban kasar da ba a fito ba sosai, kuma wanda ba a samu mai ja sosai ba da fitaccen dan takara Ibrahim Raisi. Babu alƙaluma a hukumance daga ma'aikatar cikin gida na kiyasin adadin waɗanda suka kada ƙuri'ar har zuwa lokacin da aka rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 2 na asubahin yau Asabar agogon kasar. Cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta Jami'ar Johns Hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya, sannan kuma miliyan 3.8 ne suka mutu. Amurka na ci gaba da zama ta farko a yau masu kamuwa da cutar wajen miliyan 33.5, da nan sai India mai miliyan 29.8. Shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun yi kira ga kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai jiya Juma'a da su saka ido sosai kan yaduwar sabon nau'in cutar corona, sannan suka yi kira ga kungiyar da ta tsara yadda za a rika bude kan iyakokin da aka rufe saboda cutar ta COVID-19 a yankin. Har yanzu ya zama dole mu yi taka tsantsan saboda mu samu bazarar sama mai cike da walwala, abinda shugaba Merkel ta faɗa kenan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Berlin kafin shugabannin biyu su yi wata liyafa mai tafa da aiki. Wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta Apple Daily da ke kasar Hong Kong sun gurfana a kotu a yau Asabar a zargin da ake musu na haɗin baki da wasu, kuma an hana su daily bayan da gwamnati ta kullo da wata dokar bugun 'ya'yan kaɗanya wadda aka auna kan wannan jarida mai matukar sukar China. Ana zargin babban edita Ryan Lo da kuma babban shugaban kamfanin Chunqing Hong da haɗin baki da wasu 'yan ƙasashen waje don yin zagon ƙasa ga tsaron cikin gidan China, saboda wasu jerin rubuce-rubuce da ɗan sanda suka ce na kiran da akakaba ma China takunkumin ƙasa da ƙasa. Babban alkali Victor Su ya ce babu wata isasshiyar alamar da a tabakinsa za ta sa kotun ta yarda cewa waɗanda ake zargin ba za su ci gaba da aikata abubuwan da ka iya yin illa ga tsaron ƙasa ba.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. A Najeriya ana ci gaba da dakon ceto wasu daga cikin ɗalibai da aka sace daga kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri a jihar Kebbi. Baya ga wasu ɗalibai biyar da malamai da aka ceto, har yanzu dai jami'ai na ƙoƙarin ganin sun ceto sauran da kuma ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar da take neman zama ruwan dare a makarantu. Su kuwa al'ummar yankin suna nuna farin cikinsu dangane da wannan nasara da ake samu akan waɗannan 'yan fashin daji. Daga birnin Yawuri, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Tun a jiya ne bayanai ke yawo cewa an ceto wasu daga cikin ɗaliban da aka sace, abinda ya sa wasu daga cikin iyaye da ma 'yan uwan yaran ke ta shauƙin ganin sun yi ido biyu da su da kuma buƙatar ceto sauran.
Tabbatar mana cewa wai an gansu suna a hannu. To yanzu muna nan dai ga mun tsarmai dai iyaye hankali tashi. To muna nan dai muna jira mu ga abin da zai tabbata. Ko kwana nawa ne mu ji saboda hankalin yan gida ba zai kwanta ba.
An ce mota guda ne aka tara. Ko da yake in mu ga faruwa ka sai ka ji nan ka ji ta. So ba mu tabbatar ko duka ne aka tare ba. To ni ma ida diyana ba tabbatar cewa ko ta shiga mota ko ba ta shiga ba.
Na zanta da wani basarake na ɗaya daga cikin garuruwan da ake artabu da 'yan ta'addar. Wanda bai so ambaci sunansa ba saboda baya da iznin magana a hukumance, amma da ya tabbatar min da cewa yaran nan biyar da aka ceto da malaman su biyu tun da aka tura su fadar gwamnatin jihar Kebbi, su kuwa sojoji 11 da aka yi wa raunuka an ba su magani a asibitin Dirin Daji yayin da aka tura wasu a asibitin birnin Kebbi, sai ɗalibai uku da Allah ya wacikawa. Kawo yanzu dai hukumar makarantar ta tabbatar da cewa yara 94 ne aka sace da malamai 4 da kuma wasu ma'aikata da ba malamai ba su ma 4. Shugaban makarantar Mustapha Ayuba Yusuf ya ce wani daga cikin malaman da ya kubuta tare da yara biyu shine ya shirya masa haka a wayar da yayi da shi.
Shine ya tabbatar min da wannan su wanda na baka saboda ya ce man lokacin da suka shiga daji nan da aka tara su sun zauna sai aka targa su ɗaya biyu uku aka samu 94 yara sannan aka samu malamai academic staff guda 4 sannan ga non academic.
Su kuma mutanen yankin da ake fafatawa da 'yan bindigar sai murna suke yi akan watakila wannan zai kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin nasu.
Mutanen mai suna cikin wurin ciki har da jiya zuwa yau saboda kaga dama mafi yawan aka mutanen manoma ne an hana su manoma zaman su. To an ka samu aka dan kawo da waɗannan mutane gaskiya suna nan suna komawa daji kuma gaskiya suna jin daɗi suna farin ciki da wannan gwamnati da abin da gwamnati ta musu jiya dai zuwa shekaran jiya zuwa yau.
Kuma an yi sai mai gwamnati addu'a an kuma yi mai sojojin nan addu'a da Allah shi kare su kuma Allah shi auda su da suka bakwa nan mutanen banzan. Kuma mutane na nan Najeriya su ji yadda za a kaya a jiwon saboda in za an ba su damar haka sai su ta koma cikin muhallin shi.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ko a samu wani bayani amma dai ba a samu ba.
To Allah da mu find out sa.
Kamar zuwa shi zan saki kiranka.
To kaga abu ne ai na hukuma ko ba ne final sai a wasa. I will do my best insha Allah.
Yanzu haka dai a cewar mutanen yankin sojoji da 'yan sakai na cikin daji suna arangama da marayin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, kasar Thailand ta fara gwajin biyu daga cikin wasu rigakafin cutar corona 4 da wasu masu ilimin kimiyyar kasar suka kirkiro yayin da kasar ke fadi tashin neman rigakafi daga kasashen waje saboda yaduwa da cutar ke yi fiye da yadda kasar ta saba gani tun bayan bullar annobar. Ba za a iya samar da rigakafin da aka kirkiro a kasar da yawa cikin lokaci ta yadda zai taimaka wa Thailand wajen yaki da bazuwar cutar a baya-bayan nan ba. Jami'an gwamnati da masu samar da rigakafin na fatan cewa nau'ukan rigakafin za su iya samuwa cikin lokaci a wadata su ga Thailand sannan mai yiwuwa ma har da makwabtan kasashe a kuma iya inganta rigakafin dantin karar nau'in cutar da yafi yawa zuwa baɗi. Wani babban janarin sojin Amurka ya yi gargaɗi jiya jama'a cewa ta'addanci na wanzuwa ta bakin sa tamkar wutar daji a wani babban sashi na Afirka, kuma al'amarin na buƙatar kulawa daga duniya. Yayi wannan furucin ne yayin rufe wata babbar rawar daji da ta hada sojojin Amurka da na Afirka da kuma na Turai. Rawar dajin mai lakabin zakin Afirka, wadda aka shafe makonni kusan biyu ana yi, an fara ne tun daga yankin Morocco, wacce kawar Amurka ce ta kuddukud, aka kuma danyi wata a Tunisia da Senegal. An kasa wannan atisayen bara saboda cutar corona. General Stephen J. Thompson, shugaban sashen Afirka na rundunar mayakan Amurka, ya yaba da irin abubuwan da aka cimma a wannan atisayen haɗin gwiwa, sannan ya ce sassan Afirka na fuskantar barazana mai matukar muni. A ƙarshe, ƙungiyar Taliban na ta samun gudunmawar kuɗi a yankin kan iyakar Pakistan, yayin da ƙungiyar mayakan ke daɗa zafafa har-haren da take kaiwa kan sojojin Afghanistan gabanin janyewar sojojin Amurka, abinda 'yan yankin suka shaidawa muryar Amurka kenan. Majiyoyi da dama da kuma shaidun ganin ido da ke kuma da masaniya kan irin waɗannan gudunmawar kuɗi sun tabbatarwa muryar Amurka cewa har kaddamar da hidimar tara ma Taliban kuɗi ake yi a sassan ƙasar ta Pakistan. Wani mazaunin duki na lardin Baluchistan ya shaida wa muryar Amurka cewa mayakan Taliban na Afghanistan na zama tare da wasu masu haƙar ma'adinai a wasu tsaunukan da ke kusa, kuma sukan zo su buƙaci tsakanin dala 50 zuwa dala 70 daga masu shaguna kowace ranar Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Rashin jituwa tsakanin kungiyar kwadugo da gwamnatin jihar Nasarawa na ƙara ɗaukan wani sabon salo, inda gwamnatin ta ja tanga, su kuwa mambobin kungiyar ta kwadugo suka sha alwashin ganin cewar sai sun ga abin da ya ture na dubuzu. Daga jihar ta Nasarawa, ga Zainab Babaji dauke da ƙarin bayani.
Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya kiyaye sanya hannu kan yarjejeniyar da gwamnati ta cimma da kungiyar kwadagon jihar dake yajin aiki har sai sun daidaita da gamayyan kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar. Tun a ranar 15 ga watan Yuni wannan shekara ne dai kungiyar kwadagon jihar Nasarawa ta fada yajin aiki don neman gwamnatin jihar ta biya mata wasu bukatu da suka hada da ƙarin girman ma'aikata, aiwatar da mafi karancin albashi na naira 30,000 da sauransu. Bayan kai ruwa rana tsakanin gwamnati da kungiyar kwadagon ne, gwamnatin jihar ta nada kwamiti mai mutane 11 ciki har da sarakuna don daidaitawa. Shugaban kungiyar kwadago a jihar Nasarawa Yusuf Iya ya ce wasu bukatun nasu sun kai shekaru 10 gwamnati bata aiwatar da su ba.
Maganan karin girma annual increment akwai kuma kusan shekara 13 kenan ba wani ma'aikacin da aka tura shi ya je ƙarin ilimi akan makaman aikin sa. Baya ga wannan akwai wani tsari na gwamnatin tarayya na gidaje, sai shekara 6 kenan muna ta fama da gwamnati domin gidajen da suka tsufa gwamnati sai da wa wadanda suke zama a ciki. Akwai kuma maganan kananan hukumomi, tsari wannan watan sai a biya su kashi 80, wani wata a biya kashi 70, sai ki ga cewa mutum ya gama aiki pension nashi ko kuma gratuity nashi miliyan 20 misali, sai kaga an bayan wata 3 ko 5 ko 6 ana biyan shi 100,000. Kadan daga cikin abubuwan da ya sa muka sunduma wannan yajin aiki kenan.
To amma yanzu ina ka kwana?
Gwamnati yanzu sun sa committee, akwai wani tangin albashi na August 2016, to gwamnati ta yarda za ta biya wannan a wannan wata na June, ka wato karin girma inda muka tsaya shine gwamnati ta yarda za ta sa amma a watan 8.
Yayin da ake zaton za a samu matsala kwatsam sai ga mai hujjar kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar ta janye daga yarjejeniyar. Mai magana da yawun kungiyar gamayyan kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar ta Nasarawa, Kari Caleb, yace ma'aikatan jinyan da suka fara yajin aikin su tun ranar 7 ga watan Yuni, gwamnati ta hado kansu ne da kungiyar kwadago don sasantawa, amma sun lura cewa yarjejeniyar bata kunshi biyan bukatun su ba.
Coalition of Nigerian State Health Professional Association has distanced herself from the purported agreement reached.
Kari Caleb kenan yake cewa gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar Nasarawa ta nesanta kanta daga yarjejeniyar da aka cimma da kungiyar kwadago. Yace ƴaƴan kungiyar sun amince su ci gaba da yajin aiki. A nasa bangare, gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sulai yace ba zai sanya hannu a yarjejeniyar da kungiyar kwadago ta amince ba har sai sun daidaita da kungiyar ma'aikatan jinyar jihar.
But if orders are pulled out, that means labor has to go back and do some work.
Yace idan har sauran waɗanda ake yarjejeniyar domin su sun janye, kenan dole kungiyar kwadago ta koma ta shawo kansu. Kungiyar kwadagon dai tace za ta zauna da kungiyar gamayyan kungiyoyin ma'aikatan jinya don sasantawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ita kuwa kungiyar Amnesty International ta buƙaci gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta ɗauki matakin baiwa ɗan gwagwarmayar nan Anas Jibrilla damar ganawa da lauyoyinsa bayan shafe watanni kusan uku a garkame a gidan kaso mafi haɗari a ƙasar da ake kira Kwatakwali saboda zarginsa da yunkurin kifar da sabuwar gwamnati. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya bibiyi halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya haɗa muna.
A washegarin fitar da sakamakon zaben da ya bayyana Muhammad Bazoum a matsayin wanda ya yi nasara a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar ne, hukumomi suka kama shugaban kungiyar MDC Anas Jibrilla, wanda bayan shafe awoyi 48 a ofishin yan sandan farin kaya aka wuce da shi zuwa gidan yarin Kutukale. Sai dai zancen nan da ake lauyen da ke kare shi bai samu ganinsa ba, ballantana a yi masa shari'a. Saboda haka kungiyar Amnesty International ta buƙaci hukumomi su sallame shi ko kuma su gabatar da shi a gaban alkali domin a yi masa shari'a. Malam Abdul Nasir Ali Hamani mamba ne a kungiyar MDC.
Godiya muke Amnesty International da sun ka gane gwagwarmaya da muke nan gaye, an doce ka, an kai ka, an ashe ka, baka san dan me anka kama ka. Matsala ne wannan. Ko kai baka sani ba, ya kamata ce abokacinka ya sani dan me ne anka kama ka, dan ka san ni ne. Ai ma shari'a Anas yakin da bai shi dan kan shi ba, Anas bai dan bayya so wani. An kama shi Kutukale, kuma kun san me Kutukale, babban barayi da wanda suka shi mutane terrorist da waye su a cikin can.
Anas, wanda tsohon shugaban kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ne, na fama da rashin lafiya a cewar wasu majiyoyi, abin da yasa lauyan da ke kare shi ya buƙaci a bada belinsa a makon jiya. Sai dai kotu ta yi watsi da wannan bukata.
Sandy Ash sun kai wani mission, sun ka ganshi can bai da lahiya, har yanzu ana sai na can. Mun tura abokakin mu sun ka sa a nemo mishi liberté provisoire, sun kai wace da demandakin liberté provisoire nan, an koma da shi kuma. Har yanzu abokakin bai ganshi ba, har yanzu matan bai ganshi ba, har yanzu mu da ma muke abokansu ba mu ganshi ba. Yanzu muna nan kusa wajen wata uku da an ka kama shi.
Takakin gwamnatin Nijar Tijani Abdul Kadiri da muka tuntuɓa akan wannan batu ya ce kawo yanzu bai samu kofin wannan wasiƙa ta Amnesty ba, to amma shugaban kungiyar RGRN mai da'awar kare manufofin gwamnatin Renaissance Anda Garba Musa ya ce maganar Anas Jibrilla wani abu ne da tuntuni ya shiga kunnuwan shugaban ƙasa Muhammad Bazoum.
Nijar ƙasa ce mai biyar doka da oda. Ina tuni da wani zama da mun kai na hura hula sun kai da shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad. Shugaban wata kungiya ya samu shugaban ƙasa ya faɗa mishi wannan bayani, yace ya cancanta a sako Anas Jibrilla. Kin maganganu irin wanda shugaban ƙasa yayi, yace za a yi bincike wanda adalihi a sallihin shi, wanda bai da laifi a sake shi.
Kwana daya bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da nasarar dan takarar PNDS Tarayya Bazoum Muhammad a zaben da ya gabata, an yi ta yaɗa muryar Anas Jibrilla ta manhajar WhatsApp, yana mai cewa jama'a ta fito a Yamai da dukkan manyan biranen kasar nan domin kalubalantar wannan sakamako. Abin da yasa kungiyar Amnesty ke ganin an fake ne da dokar hukunta masu laifuka ta yanar gizo-gizo wajen kama shugaban na kungiyar MDC Dogon Niger. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To ubangiji Allah ya samu dace baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo karshen tattaunawa da Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa, wanda kuma yake sharhi akan harkokin yau da kullum akan yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Najeriya, musamman a cikin wannan lokacin biyu bayan wanda ya faru makonni biyu da suka gabata, wanda ya sanadiyyar mutuwar babban hafsan sojin Najeriya Ibrahim Attahiru da wasu jami'ai. Bakun namu ya tabo batutuwa da dama da suke zama sanadin yawan hatsarin jiragen sama a Najeriya, ciki har da batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin ka'idar gyaran jiragen. A yau za mu ci gaba ne daga inda yake ba da shawara akan yadda mahukunta za su tunkari batun cin hanci da rashawa a Najeriya, wanda yake cewa da hakan ne za a samu daidaituwar al'amura a ƙasar.
A shekarar 2015 da mataimakin shugaban kasa ke yakin neman zaɓe, shi ma ya samu irin wannan hatsari na jirgi, amma aka yi awon arziki Allah ya kukutar da shi, babu wanda ya yi ciwo ko kuma babu wanda ya mutu a wannan hatsarin jirgin da mataimakin shugaban kasa ya samu. To in ko irin wannan matsala zai shafi mataimakin shugaban kasa, amma har yau a kasa magance matsalar cin hanci kuma wannan abin na ci gaba da faruwa, shin akwai lokaci da za a wayi gari a iya magance batun cin hanci da rashawa a Najeriya da za a samu sauki, ba ma harkar jiragen saman sojoji ko jiragen sama ba, a bangarori na rayuwa a Najeriya? Sauran kasashen nahiyar Afirka da suna fama da hatsarin mota ya fi mai rayuka fiye da duk wasu cututtuka da wasu tashin hankali da akan samu a kasashen nahiyar Afirka. To a Najeriya gashi kuma ana samun banda na mota, hatsarin mota yanzu ana samun hatsarin jiragen sama. Menene shawaranka a matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullum game da batun yadda za a inganta batun sufurin jiragen sama a Najeriya?
Yanda ake tabbatar da shi a muka ƙirƙirta da jirage shugabanni almane shi shi kuma jirgi ba ya masa mane shi kamar yadda ake wa mota wannan ba bayan jiragen soja ba hatta jirage da ake hawa ana yin sukurin yau da gobe na fasinjoji kuma ai a yan shekarun baya musamman lokacin Obasanjo an yi ta samun haɗuran jirage inda ɗaruruwan mutane suka rika rasuwa a sakamakon haɗuran da ake kuma idan an duba za a ga yawanci akwai kurakuran su matuƙa jiragen sama amma wani lokaci za a ga cewa kuskuren na cewa ba a wani gyara ba ne a cikin jirgin.
Madalla ya karshen tattaunawarmu da Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa kuma mai shari'a kan harkokin yau da kullum. Sai kuma mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Nasir Zaharuddin da ɗaukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku. An huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Dan takarar shugaban ƙasar Iran mai gugurmayar kawo sauyi ya rungume ƙaddara bayan kayan da ya sha a hannun ɗan ra'ayin riƙau kuma ƙwararre a harkar shari'a Ibrahim Raisi. Ina fatan gwamnatinka ƙarƙashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo annashuwa da ci gaba a ƙasar mu, a cewar tsohon gwamnan babban bankin ƙasar Abdul Nasir Hammati a wata wasiƙar da ya rubuta ga wanda ya nasara a cewar kafafen yaɗa labarai. Cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya, sannan kuma miliyan 3.8 ne suka mutu. Amurka na ci gaba da zama ta farko a yau masu kamuwa da cutar wajen miliyan 33.5 da nan sai India mai miliyan 29.8. Shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun yi kira ga kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai zai jama'a da su saka ido sosai kan yaduwar sabon nau'in cutar corona, sannan suka yi kira ga kungiyar da ta tsara yadda za a rika bude kan iyakokin da aka rufe saboda cutar ta COVID-19 a yankin. Wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta Apple Daily da ke kasar Hong Kong sun gurfana a kotu a yau Asabar a zargin da ake musu na haɗin baki da wasu kuma an hana su beli, bayan da gwamnati ta kullo da wata dokar bugun 'ya'yan kadanya wadda aka auna kan wannan jarida mai matukar sukar China. Ana zargin babban edita Ryan Lo da kuma babban shugaban kamfanin Chun Kyung Hong da haɗin baki da wasu 'yan kasashen waje don yin zagon ƙasa ga tsaron cikin gidan China saboda wasu jerin rubuce-rubuce da 'yan sanda suka ce na kiran da a ƙaƙaba ma China takunkumin ƙasa da ƙasa. Babban alkali Victor Su ya ce babu wata isasshiyar alamar da a ta bakinsa za ta sa kotun ta yarda cewa waɗanda ake zargin ba za su ci gaba da aikata abubuwan da ka iya yin illa ga tsaron ƙasa ba.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima da daddaren ku karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar Kamaru karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.